sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shirin musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mita 16, 21, da kuma 25. Sai kuma akan yanar gizo a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Har ila yau kuna iya kama mu a gidan rediyon amfani Fara'a Dalol a jamhuriyar Niger ko kuma Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masaro barkamu da dawa a wannan shiri na musamman da ni Umar Faruku Musa zan gabatar daga Abuja domin kalubalen coronavirus da ya sanya rufe wasu sassan headquarter mu a Washington DC. Wannan shiri yana kunshe ne da rahoto daga jihar Bauchi da ke cewa an bude masallatai da mujama'u domin ci gaba da ibada kamar da aka saba. Amma mai nazari akan al'amuran yau da kullum ya ce akwai abun dubawa. Sai rahoto daga Niger da ke cewa a wani yunkuri na ƙara danƙon zumunci an yi sulhu tsakanin mazauna iyakar Niger da Najeriya domin zaman lafiya. Akwai mu da shiri na tubalin tsaro da kuma darussan Ramadan, amma duk kafin nan a dakashi labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar da wani shiri na yaki da bayanan bogi da ake yadawa a shafukan sada zumunta waɗanda suka shafi annobar coronavirus. Sakataren Majalisar Antonio Guterres ya faɗa wata sanarwa da ya fitar a jiya Alhamis cewa babu yadda za a yi mu nade hannayenmu muna kallo wasu suna yada ƙarerayi tare da jefa fargaba a zukatan mutane da kuma kiyayya. A dai kwanakin baya Guterres ya nuna damuwa kan yadda matsalar nuna wariya, kalaman batanci da kuma nuna kyama dangane da cutar coronavirus suke yaduwa a yanar gizo. Tun dai bayan ballar cutar ta COVID-19 ake ta samun yaduwar labaran da ke danganta cutar da wata makarkashiya a shafukan yanar gizo da sakonnin da ake aikawa ta hanyoyin test na shafukan sada zumunta. Wannan shiri da majalisar ke shirin kaddamarwa na kokarin ya kai ga miliyoyin mutane a duk faɗin duniya inda za a yada shi cikin harsuna da dama kan cutar ta COVID-19. Shirin wanda aka mai taken verified a turance, wato abinda aka tabbatar, zai dogara ne da dimbin bayanan da za a rika watsawa a kullun a sassan duniya wanda zai zo a kimtse domin yadawa a shafukan sada zumunta dauke da rahotannin da Majalisar Dinkin Duniya da hukumar lafiya ta WHO suka tabbatar da sahihancin su. To yayin kuma da mafi aksarin yankin nahiyar Turai ke karkashin tsauraran dokar hana fita sanadiyar cutar ta coronavirus, ƙasar Sweden ta ɗauki wasu matakai da suka sa ta sha bamban da sauran ƙasashen nahiyar. Su dai hukumomin ƙasar sun ƙi ɗaukan matakan rufe harkokin yau da kullum, inda aka bar jama'a ƙasar suna fita aiki tare da yin tafiye-tafiye. Tun farkon barkewar cutar ta COVID-19, hukumomin ƙasar ta Sweden suka ɗauki matakan da suka dace yayin da cutar take salwantar da rayuka a Italiya, Spain, Faransa da kuma Burtaniya. Kodayake ƙasar ta ga ƙaruwar adadin masu mutuwa da suka doshi 4,000. Lamarin da ya jefa al'umma ƙasar cikin yanayi na fargaba. Sai dai ba kamar sauran biranen ƙasashen nahiyar Turan ba, Stockholm, babban birnin ƙasar ta Sweden, ya ci gaba da ganin hada-hadar jama'a inda shagunan kasuwanci da gidajen rawa suka ci gaba da kasancewa a buɗe tare da makarantun firamare da wuraren gyaran gashi. Matakin da suka ɗauka dai shine gwamnati ta umarci kowane mutum da ya ɗauki alhakin kula da kansa ta hanyar yin nesa-nesa da juna. Sannan an umarci mutanen da shekarunsu suka haura 70 da wanda ba shi da lafiya da su zauna a gida. Masana kiwon lafiya sun ce wannan nasara da ƙasar ta Sweden ta samu na da alaka da yadda suka ɗore wajen bin ƙa'idojin kare yaduwar cutar. Hukumar da ke binciken manyan laifuka ta FBI a nan Amurka ta ce tana binciken wani harbi da aka yi a wata tashar jiragen dakarun saman ƙasar da ya sanadiyar jikkata mutum guda tare da mutuwar maharin a matsayin harin ta'addanci. Harbin ya auku ne da misalin karfe 6:15 na safiyar jiya Alhamis a tashar ta Station Corpus Christi. Wasu jami'an Amurka da suka nemi da kada a bayyana sunayensu sun ce maharin ya kutsa kai ne da wata mota cikin tashar sojojin, amma jami'an tsaro suka dasa mai shingayen da suka dakatar da shi. A ce wasu bayan hakan ne kuma maharin ya fito daga motar ya buɗe wuta inda ya raunata ɗaya daga cikin jami'an tsaron, amma daga baya dakarun sun harbe shi har lahira. A dai jiya Alhamis jami'a ta musamman a hukumar ta FBI Lea Graves tare da jami'an da ke binciken wannan hari suka ce suna duba ko akwai wani mutum na biyu da ke da hannu a harin wanda ake ganin ya tsere. Shugaba Donald Trump ya ce zai janye Amurka daga wata yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka kulla shekara 18 da suka wuce, wacce ta ba mambobin da suka rattaba hannu ikon sa ido kan sansanonin sojin ƙasashen juna, saboda a cewarsa Rasha ba ta mutunta wannan yarjejeniya. Amurka ne ta fara ba mambobin wannan yarjejeniya su 33 sanarwar ficewa daga wannan matsaya da aka cimma, inda ta ɗebi wa'adin watanni 6 a matsayin sanar da su matsayarta ta ficewa. Shi dai shugaba Trump na zargin Rasha ne da kin bin ka'idojin wani yarjejeniya, kamar yadda ya faɗa wa manema labarai a fadar White House. A cewarsa, Amurka na da kyakkyawar dangantaka da Rasha, amma kuma Rasha ba ta bin ka'idojin wani yarjejeniya. Saboda haka, Amurka za ta fice har sai Rasha ta gyara halayenta. Ita dai wani yarjejeniya ta ba kasashen 35 da suka rataba hannu a kanta damar yin leƙen asiri ta hanyar amfani da jiragen sama kan sansanonin dakarun mambobin kasashen, da zimmar tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a tsakanin ƙasa da ƙasa. Sai dai Amurkan ta zargi hukumomin Moscow da take wannan matsaya da aka cimma, inda takan hana wani jirgi ya yi shawagi a yankin birnin Kaliningrad da ke yankin tekun Baltic a kusa da kan iyakar ƙasar ta Rasha da ƙasar Georgia, waɗanda duk sun rataba hannu kan wannan yarjejeniya. Amma hukumomin Rasha sun musanta duk zargin da ake musu kan take wannan matsaya da aka cimma. Kasuwar hannayen jari a Amurka da sauran kasuwannin duniya sun fuskanci tawaya yayin da ake ci gaba da sa isa tsakanin Amurka da China. Hannayen jari a kasuwar Dow Jones da S&P 500 da Nasdaq duk sun fadi da ɗan ƙanƙanin maki a ranar Alhamis. A biranen London, Frankfurt da Paris, hannayen jarin sun fadi da kashi ɗaya, yayin da su ma hannayen jarin suka fadi a nahiyar Asiya. Masu fashin baki dai sun danganta lamarin da ƙarin tada jijiyar wuya da ake yi tsakanin Amurka da China kan cutar coronavirus. A da ranar Laraba, shugaba Trump ya shiga shafin Twitter ya ce,
madalla, wannan rahoto da wakilinmu Abdulhab Muhammad ya aiko daga Bauchi na cewa a daidai lokacin da ake dakon ganin wata da zai kawo ƙarshen azumin watan Ramadan na wannan shekara, gwamnatin jihar Bauchi ta ce ta je haramcin da ta saka akan wuraren gudanar da ibada, sannan ta amince da gudanar da sallar Juma'a. Abdulhab, gare ka.
Gwamna Bala Abdulkadir Kauran Bauchi yace bisa la'akari da ci gaba da jihar Bauchi ta samu a fannin yaƙi da cutar coronavirus, yasa aka gudanar da sassauci da suka hada janye kulle yankunan kananan hukumomin Katagu, Giyade da kuma Zaki.
A madadin kaina da gwamnatin jihar Bauchi da wayannan mutane masu muhimmanci, masu ruwa da tsaki a harkan jihar Bauchi, shu Laraba 19 ga wata wanda ya zama daidai da 27 hijira 1441 na watan Ramadan, muka daga takunkumi da aka sa a jihar Bauchi saboda wannan mummunan ciwo na mashako wanda har ya kai mu aka rufe Katagun da Giyade da Zaki. Kuma muka sassauta cewa mutane su fito su yi walwala kuma su yi ibadunsu, amma a dinga nuna tazara. Za a yi sallan Juma'a, za a yi sallan Idi, amma babu biki, babu raye-raye, babu zuwa daga cikin ƙauyuka ana zuwa cikin gari manyan birni. Masu martaba, masu sarakuna sun yarda cewa hakimanmu za su yi sallan su a garuruwansu. Dokan da aka so a caba ya zauna dindindin, amma za a ba da tallafi na keke nafef da motoci wanda zai ba da mutane kayan sufuri da walwala. Muna kuma godiya kwarai da gaske wa al'umman jihar Bauchi.
Iyayen ƙasa masu martaba sarakunan Bauchi Dr. Luwanu Suleiman Adamu da kuma Sarkin Misau Ahmed Suleiman sun yaba da wannan hukuncin, sannan kuma sun bayyana cewa ba za a gudanar da taron bukukuwan sallah ba. Kowane hakimi ya yi sallah a masarautarsa. Da farko ga mai martaba Sarkin Bauchi.
To, wannan shawara da Allah za ka ɗauka na maganar cewa za a yi sallar Juma'a kuma da Idi, amma kasancewa yawan furen bukukuwa shi gurgura ba za a yi shi ba saboda guje yaɗuwar wannan al'amari. To, abu ne abin farin ciki kuma abu ne wanda muka muna da shi, shi ya sa mu ce maka muna godiya ma Allah, kuma muna tabbaci jama'a da su muna da wannan al'amari, musamman yanda aka dawo da sallar Juma'a. Kuma sallar Idi dama shi abu ne wanda yake daga shekara-shekara.
Alhamdulillah, abu ne wanda dama ya cancanta a yi, kuma muna farin ciki mu Allah madauki sarki da ya kawo ƙarshen wannan, ya kawo sassauci wannan al'amari. Wannan abu ya zama daidai, kuma saboda haka ba za mu tare jama'a ba, domin jama'ar su ne mu. Muna farin ciki da wannan abubuwan, muna fatan Allah bunji ya sa jama'ar su bayyana abin da muke ake ciki.
Su ma dai shugabannin addinin Musulunci da na Kirista sun yaba da matakin da gwamnan ya dauka inda suka ce za a bi dokar tazara a masallatai da majami'u.
Sunana Muhammad Balarabe Isa. Abinda zamu ce gaskiya muna godewa Allah subhanahu wataala, kuma muna godewa mai girma gwamnan Bauchi saboda matakin da ya dauka na warware waɗannan matsaloli. Dama mutane da suke bin mu a masallatai suna cikin kumfulin kwarai, a hana su sallan Juma'a, in agaje su za a yi amfani da su, su za su tsara sahu da kuma yadda ya kamata tsakanin mamu da mamu. Yan agaji su ne za su taimaka wajen tsara waɗannan al'amura kamar yadda suka samu training.
Sunana Reverend Dr. Shu'aibu MBL. To, muna godiya ma Allah da farko saboda wannan ciwo da ya dan ragu, da kuma marmarin abin da dama aka yi domin killace mutane shi ma matakinsa ya yi. Ya zama wajibi a gare mu mu ci gaba da wa'azantarwa da kuma fahimtar da mutane game da zancen tazarar tsakani domin yin ibada yadda ya kamata.
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Tumun gode Abdulwahab. Akan wani batu na bude masallatai da jami'u, mai sharhi kan al'amuran yau da kullun Ambassador Ahmed Balori yana ganin ya kamata mahukunta su saki nazari.
A hakikanin gaskiya a tunani na wannan ba abu ne da ya kamata a wannan lokaci ba. Domin saboda shi sallah bune na addini wanda akwai lalura cikin shi. In malamai suna kafa hujja da cewa ana zuwa kasuwa, shi kasuwa abu ne wanda ya zama wajibi, dole ne sai an je shi. Sallah yanayi daban-daban yana iya kawowa a yi shi a gida, ko rashin lafiya, ko wani abu na daban. Amma nuna addinance ko wato tafarnuwa ka ci bai kamata ka je ka masallaci ba. To yanzu wannan ba batun tafarnuwa ne ba, wani bala'i ne wanda in ka je ka masallaci ka zo da shi gida za ka kawo wannan matsalan ga kai karan kanka da 'ya'yanka da sauran zuriyanka. So saboda haka ni ba ga wannan mataki a matsayin abin da ya dace a yi shi ba a wannan lokaci.
Me shawarar ka to?
Shawara na shine tunda sallan bai zo shi ba tun yanzu a dakatar da wannan abu. Babu inda ba Allah, babu inda kuma Allah bawan shi zai magana ba zai ji shi ba. Kuma mu da muke cikin matsala, musamman ma in muna gida ba mu samu mun fita masallaci ba, ai wannan wani kunci ne da muka shiga ciki wanda Allah ma zai kuma karban addu'o'in mu fiye da kowane lokaci, musamman wannan watan Ramadan din. To ni a matsayin karan kaina ba wannan gugiya banna ba da shawaran cewa a irin wannan lokaci bai kamata a irin wannan abun ba.
A yanzu sai kasar Niger, inda Haruna Maman Bako ya aiko da labarin cewa masalaha ce aka samu tsakanin mazauna iyakar Niger da Nigeria a karamar hukumar Ilela. To ko meye dalili?
Akan iyakar janguriyar Niger da tarayyar Nigeria gab da garin birnin Kwanni, jama'a ne ke kokawa a Ilela local government da ke kilomita 3 da garin na birnin Kwanni, game da dokar nan da federal government ta tarayyar Nigeria ta kafa a waɗansu jihohi domin yaƙi da yaduwar cutar gama duniya ta coronavirus da ke kiran jama'a da su shiga gidajen su tun karfe 8 na yamma. Waɗansu jama'a Ilela da muka hiranta da su sun koka da cewa jami'an tsaro na gagasu ba sani ba sabo abinda ya haifar musu da yanayi na rashin jin daɗi mai tarin yawa.
Abdullahi Azzaka Sarki, ita doka ka san in anka azata abu na mai muhimmanci, amma akwai takura a cikin jama'a saboda kana da sana'a ka kasa baka sai su a tun 9-10 an cika kwashi kaga abu babu daɗi. Wani sallan ma magariba dai za a yi a ce an hargage kuma babu wani dalili. Kai karshen ta ma ga ta dokar da baya din ma babu wanda anka hada ba, illa dai an zo ana hargage jama'a na kuro.
Sudana gadorin kyakya mai kara Ilila, dokar nan gaskiya ba ta da daɗi, amma gajiya sun tsakaita abin da anka ce su bakin 12, amma bakin 12 din nan da an kaza kowa ya ji daɗi, amma da anka ce ƙarhe 8 ko da 8 ta yi kowa ya wace. Wallahi an abinci da 'yan sana'a sun yi hasaruri da yawa.
Ana Nasiru Woro mai kawo kawo. Ga doka ba mu da cewa komai sai dai mu ci Allah shi kawo mana sauƙin wangala amali gaskiya. Saboda gaskiya mu ga doka dai gaskiya tsakanin Allah ba mu jin daɗin da ko ba gaskiya ba. Saboda mun kawo kawo muka gurgudu duk wanda ga dan mu gaskiya tsakanin Allah wani bi sai irin da Mauritania suka bai dan mu lokacin da aka ci an rufe dokar nan. Abin ya tsanani gaskiya.
A wani mataki na ganin kar lamarin ya haifar da wani abu da zai kasancewa sai da kyar a kwacce, hukumomin karamar hukumar mulkin Ilela da dattijawan wannan karkarar da sarakunan gargajiya sun yi wata ganawa ta gaba da gaba da jami'an tsaro, inda daga ƙarshe aka cimma masalaha. Kamar yanda tsohon ciyaman na karamar hukumar mulkin Ilela kuma tsohon dan majalisar wakilai rep wanda ya taba wakiltar Ilela gwadabawa a majalisar dokoki ta tarayya bugu da kari ɗaya daga cikin dattijawan Ilela ya mini ƙarin bayani.
Sunana Usman Abdullahi Sarki Ilela, tsohon ciyaman na ƙaramin hukumar mulkin Ilela. Hakika
an zamana da magabata nan Yalele da sauran ma'aikatan tsaro na sassarta dama ba a bada wani abu ba illa abinda anka ba su a cewa to kowa shi dan sassarta abinda shi kai cikin dare zuwa karfe 10 kowa shi tashi kwanta kuma a koma karfe 10 to hakikani mutane sun bi umurni kuma da baya an taho an jaye an sassarta don mi don an cimma maslaha tsakanin jami'an tsaro da mutanen Yalele da dattijan Yalele kuma Allah madaukakin sarki ya kaddari wanga al'amari gaba ɗaya dai yanzu an jaye shi an samu zaman lafiya kuma wannan sarci ba daga nan na ba Yalele daga federal government na gaba ɗaya saboda kasan tsagarin Yalele Allah ya mata arzikin mutanen Burkina Mali ina duk West Africa suna zakwa Yalele su cika suwa kuma kowa ya koma ta gida lafiya lau sannan mutanen Najeriya duk jihar 36 babu wanda bai taho wa Yalele in baka zaka sayan shadu ba to ka taho sayan ka kawo su abubuwa sai suwa
wannan maslahar da aka samu ya sa sauran jama'a da wannan lamarin ya kada rayukansu sosai komawa a Yalele bayan sun dauki matafin fakewa a garin birnin Kwanni dalilan fargagar da suka ci ana yi musu Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
mun gode Haruna kada a shafa'a ana sauraron sashin Hausa ne na murya Amurka take kan mitoci 16:21 da kuma 25 daga ofishin murya Amurka dake Abuja yanzu sai a shakata da wannan dawowa yanzu sai a gyara zama don sauraron shiri na tubalin tsaro
barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro a cikin shirin namu na yau za ku ji yadda sojojin ruwan Najeriya suka ceto wani jirgin ruwan China da ya bashe teku suka yi awon gaba da shi daga kasar Cote d'Ivoire zuwa nan Najeriya. Sannan za mu kawo muku yadda wasu 'yan Boko Haram suka kai hari a jihar Yobe da kuma umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar na gaggauta daukar matakai da karfin soja domin kawo ƙarshen ta'addan jihar Katsina. To madalla. Hedkwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ce dakarunta sun ceto wani jirgin ruwa na kasar China. Da yan fashin teku suka yi awon gaba da shi daga ruwan kasar Cote d'Ivoire zuwa nan Najeriya. Navy Commodore Suleiman Dahun, wato kakakin hedkwatar rundunar sojan ruwan Najeriya, ya mun karin bayani.
Abin da ya faru shi ne a koyansu 'yan fashin teku guda 10 sun kwace wani jirgi da ake kira Hailufeng 2. Jirgin nan jirgi ne wanda ake amfani da shi gun kamun kifi. Sai su kwace jirgin a ruwan kasan Cote d'Ivoire. Suka tuko jirgin suka shigo kasan Najeriya da jirgin. Sai IMB, wato International Maritime Bureau, ta ankarar da mu wato dakarun ruwan Najeriya. Cewa ga abin da ya faru kuma jirgin ya shigo ruwan kasan Najeriya. Daga nan sai muka tuna jirgin Najeriya Navy ship suka je suka yi samu wannan jirgin kuma da suka samu jirgin suka ci karfin wa'annan 'yan fashin tekun aka kama su kuma aka yi rescuing ma'aikatan jirgin guda 18.
Shi jirgin nawa na kasa ne kuma daga ina ya taso?
Jirgin dai rajista aka mashi da sunan China daga kasan ruwan kasan Côte d'Ivoire ya taso.
Sannan ya nufi ina ne?
Wato su suke yi, ka san suna su daga dan Côte d'Ivoire ruwan Nigeria har anan gaban Guinea. Jirgi ne wanda ake amfani da shi dan su. Cakke jirgin da aka yi a cikin ruwan kasan Côte d'Ivoire. Su kwace jirgin, sai suka taho da jirgin zuwa ruwan Nigeria. Bisa wannan an karar da mu da aka yi din, sai muka tura jirginmu ta je ta kwace ta kama wayannan ɗan fashin tekun guda goma.
Yanzu inda jirgin yake, sannan kuma na su yin fashin suke?
Eh, yanzu dai jirgi na nan base ɗinmu na Lagos. Ana nan ta investigation har yanzu. Su kuma wayannan mutanen an garke su, ana samun information daga gurin su.
Kamar su waɗannan ƴan fashin tekun ƴan wani ƙasa ne?
To abin takaici dai akwai Najeriya a ciki.
Da kuma yan ina?
To dai akwai duk kasashen nan ne na yamma.
Ke Afirka ta yamma kenan.
Eh, Afirka ta yamma.
Wannan dai shine kusan karo na biyar a jere-jere ana garkuwa da jiragen ruwan kasashen waje, amma sojojin ruwan Najeriya na ceto su a nan Najeriya. Al'amarin da masanin tsaro Air Commodore Ahmed Tijjani Baba Gamawa ke cewar hakan na nuna alakar aiki tare da fahimtar juna tsakanin rundunonin sojojin ruwan kasashen Afirka ta yamma.
Wannan ya nuna cewa tsakani akwai kyakkyawan fahimta, ana aiki kafada da kafada kuma ana hada kai. Wannan ba karamin ci gaba bane aka samu a wannan yanki na West Africa. Kuma wannan yana nuna maka cewa a duk lokacin da aka yi wani abu ba daidai ba, wato akwai fahimta, akwai wato sanyan bayanai tsakanin su, wanda har ya tabbatar aka samu nasara aka yi wannan abu a nan Najeriya. Ai, ko in ka duba ko fada da ake na Boko Haram, ai abubuwan da ake kenan yanzu ake samun nasarori.
Yanzu kuma sai jihar Yobe inda mayakan Boko Haram suka kai wani harin ta'addanci a garin Dafci. Wannan wani mazaunin garin ne wanda kuma baya son a bayyana sunansa. Ke mun ƙarin bayani dangane da yadda wannan harin ya kasance.
To abin da ya faru jiya misalin kusan biyar haka muka samu labari yaran Boko Haram suna zuwa garin Dafci, kuma kamar karfe biyar sauke muka ji harbi. To bayan wannan da dare kuma sai muka ga wuta ashe goban gidan mai girma district na Dafci ka sa wuta da falonsa da kuma cikin gidansa da suton abinci haka. Bayan wannan kuma tare da fita bakin tisha suka gona wani asibiti, sannan kuma suka ɗau wata mota lokacin sojojin Najeriya sun zo suka yi musayan wuta. Jirgin sama ya saki bom wanda ya ƙona mota guda biyu, kuma ɗayar mota ƙaramar hukuma ce wanda suka ɗauka, ɗaya kuma tasu ce ta ɗan Boko Haram. Kawoci sun kai mutum shida ko Boko Haram.
Na 'yan ta'adda.
Duba da yadda 'yan ta'addan suka ƙone gidan hakimin garin, na tuntuɓi ɗaya daga cikin 'ya'yan mai garin na Dafci ko zai man bayanin yadda abin ya faru.
Kuma muna kan fitowa ne haka.
Wato kun gudu da ji kenan?
Eh, mun gudu gaskiya ne.
To lokacin da suka shiga cikin gidan naku kamar me suka yi a cikin gidan?
Eh, to lokacin da suka shiga suka dauki fetur dai suka shiga suka koko ne wajen da za su kwana kafin su dauki kayayyakin.
Wato sun ɗebi kayayyaki a cikin gidan kenan?
A insha Allah sun kun dauki.
Kamar me suka ɗiba gidan?
Eh, to akwai kayan shi na mai girma din, su kayan sa na sawa da su kayan sa dai na abubuwan sa da yawa dai haka dai abubuwa da dama sun dauka a cikin gidan.
Sannan bayan sun ɗebi kayan kuma sai suka sawa wa gidan wuta.
Suka sa ga abin na kai suka kwana.
Da na tuntuɓi hedikwatar tsaron Najeriya akan wannan hari na garin Dafci, ɗaya daga cikin masu magana da yawunta ya shaida min cewar nan gaba ne za su fidda sanarwa a hukumance. To shin ko me yasa ƴan Boko Haram suka matsa da kai hare-hare a garin Dafci da ma sauran garuruwa da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya? Tambayar kenan da na yawa masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu.
Baya-bayan nan muna sane da ita uwar kungiyar Islamic State na wadda ke can wadanda ta duniya da uwar kungiya gaba daya ta kaddamar da wani tsari wadda take kira yaki na Faransa, kuma ta yi shi ne don ya dace da wayannan kwanaki goma na ƙarshen Ramadan. To duk da yake ba mu samu wani bayani ba wanda daga ita ko kungiyar Islamic State in West Africa Province, wato bangaren Islamic State wadda ke na Afirka ta yamma, ko kuma bangaren Jama'atul Ahlus Sunnah da Watu Al-Jawar wato Boko Haram kenan, wadda zai nuna cewa sun rungumi wannan kira wadda uwar kungiyar ta yi. Amma lallai mun ga alaman suna kai hare-hare baya-bayan nan hadde hare-haren da suke amfani da wato roka-roka suke jefawa daga nesa kaga sun kai a Maiduguri sun kai garuruwan wanda ke cikin jihar Borno wanda kuma dai yana nuna cewa alaman kira sun rungume wannan kira ne a shekara 2019 sun yi irin wannan kira gab da babbar sallah to shi ma haka suka yi kusan kwana 10 suna yi to na farko kenan mai na san alakanta shi da wannan abu da magani adabci abu na biyu shine shi irin wannan yaki na ta'addanci har dai na tsarika noke shi su ɗan kungiyoyin nan suna karantar yanayin da ƙasa ke ciki a dabki muna da labarin cewa karfin jami'an tsaro da ake nan yana da rauni to ba mun mamaki bane wayannan mayaka suna karanta irin wannan suna daukan dama suka irin wayannan hare-hare to kuma ba ma garin dabki ba kawai zaka ga kusan wurare inda suka ga irin wannan gibi suna kai hare-hare abu na uku wanda masana tsaro suke fuskantar irin wannan shine suna amfani da dabara ne na yaki don su kawar da kan sojojin Najeriya in ka diba baya-bayan nan dakarun sojojin Najeriya suna kai musu hare-hare inda ake ce ma Timbuktu triangle wato nan yankin da ke tsakanin dajin Sambisa da Alagano to kuma abin yana wahalar da su to in irin wannan hare-hare da suke kaiwa a Yobe yana iya kasancewa dabara ne na yaki don su kawar da kan rundunar sojan Najeriya daga nan abu na hudu wanda shi ma yana iya yiwuwa shine tarwatsar da su da aka yi zuwa wurare da yawa to kazan da yake suna da kananan wato sansani da kuma abinda za a ce ma commander to kowane shi ma yana iya kai irin wannan harin ba don komai ba don samun abinci da sauran abubuwa na yau da gobe da kuma nuna ma wato shugabannin kungiyar cewa shi a matsayinsa na commander yana iya kai irin wayannan har-haren to duka wayannan abubuwan hudu da na faɗa suna iya yiwuwa
a kuma wannan mako ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin a yi amfani da cikakken karfin soja domin shawo kan matsalar yan bindiga dadi a jihar Katsina kamar kuma yadda mai bayo gwamnatin jihar Katsina shawara kan sha'anin tsaro Alhaji Ibrahim Katsina ke shaida min a wannan karan fa za a yi ta ne kuma ta kare
farakul kwanan nan matakan da gwamnati ke shirin dauka na tabbatar da an samu dawomin zaman lafiya ne yadda jama'a za su koma da su cigaba da harkokinsu na yau da kullum to bayyana jama'a sa ido gwamnati tana nan tana daukan matakai insha tana nan tana daukan matakai insha Allah kuma za a yi abin da ya dace yadda gobe wani ma ba zai sake wannan ta'addanci ba in Allah ya yarda
masu sauraro duka da wanda ne muka zo karshen wannan shirin na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku mu zama lafiya.
Barkamu da jimirin sauraron shirin na musamman kafin mu karkare shirin ga darasin Ramadan
Yusuf Sallau Amin mutum biyu. To a yanzu kamar yadda muka sani kwanaki kadan suka rage a cikin wannan azumi kuma ana bukatan kowane mutum musulmi yayi himma yaga cewa lalle yayi amfani da wannan dama da kwanaki da suka rage a cikin wannan wata mutum yayi amfani da shi ya bautawa Allah yayi addu'a sa'annan kuma muna jawo hankalin yan uwa a wannan lokaci kar su manta da wannan bawan Allah a masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya bashi lafiya saboda ya dawo ya ci gaba da ayyukan da yake wa kasar nan wanda kuma Allah ya yassara musu Allah ya basu hali su taimakawa bayin Allah waɗanda basu da shi musamman talakawa ana cikin wahala ba kuɗi wasu gurare da yawa ba a iya biyan salari don haka akwai bukatan a taimakawa bayin Allah wasu a yanzu haka maganan da ake basu da tufafin sallah basu da kayan da za su yi sallah basu da abincin da za su yi sallah da shi so wannan yake nuna cewa kamar yadda musulunci ya kwadaitar akwai bukatar lalle ɗan uwa masu hali da 'yan siyasanmu su haɗa hannu da ainihin 'yan kasuwa a ga cewa lalle an taimaka bayan Allah saboda kowa ya samu albarkan wannan wata da ake ciki na Ramadan. Kuɗi bai magana akwai kuɗi sai dai kawai a ce abinda ake samu ya ragu a ƙasa. So wannan kuma ba zai hana ya kasance amma mutane ihsani ba. Ihsani abu ne wanda a kowane lokaci ana kwadaitar da mutane su yawaita yin sa, musamman a wannan lokaci na azumin watan Ramadan, kasancewar duk mutumin da ya bada sadaka akan ninka mai ladan sa. So a wannan lokaci muke kwadaitar da musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba, mu ga cewa mu yi amfani da wannan dama saboda biya wa 'yan uwanmu bukatun su, mu taimakawa 'yan uwa gurin bada sadaka da kuma kyauta da duk wani aikin alheri.
To anan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin dukkan ma'aikatan mu da Amurka, ni Umar Faruk Musa da na gabatar da shirin nake sallama da ku. Mu huta lafiya.